Mata sun ka bari, ƴan siyasa sun karba musu kanunsu. Ko da mun an kuhara demokradiya, ai akwai parti-parti.
2003 janan Kaduna South suka amince, suka bani wani kuriya, ina gan har yau ba a iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da na yi ma al'umma.
Kallon shirin na wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Gobe Litinin, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya take cika makonni uku da hawan mulki, da kawo yanzu mace ɗaya ce cikin jerin mataimaka na musamman da shugaban ƙasar ya zaɓa da shugabannin majalisar dokoki da aka zaɓa da ya marawa baya. Har yanzu tambayar da ke bakunan mata ita ce, ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kaɗai zai shaida. Banda kalliban shirin na mako, waɗanda suka yi fice a fannin siyasa a ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar, yau mun karɓi baƙuncin wata mace da ita ma ta zama kallabi a sana'ar da ta shiga. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu ɗora kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar, Madam Maryam Bayad, da kuma gabatar da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya, wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu, ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar ƙasar, za mu haska fitila kan gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban harkokin kasuwanci a Najeriya. Banda fice a fannin siyasa, akwai mata da dama da suka zama kalluba a waɗansu fannonin rayuwa da ba safai ake kula da gudunmuwa da suke badawa ga al'umma ba. Ɗaya daga cikin waɗannan matan ita ce macen farko da ke bada gudunmuwa a fannin tsaftacewa da kare muhalli. Waƙa aka ce a baki mai ita ta fi daɗi.
Sunana Hussein Yusuf Ibrahim, ina da kamfanin shara da ake kira Hussein Clean a Kano.
Yaya aka yi a matsayin ki na mace kuma yar arewa ba ma ko ina ba a Kano kika kafa kamfanin shara, kuma kamar wasu ayyuka wannan kamfanin naki yake aiwatarwa?
Alhamdulillah, na fara harkar shara a shekarar 1998, yawa 99. Alhamdulillah, harkar shara da na fara tun da mata dai an san mu da shara. Tun ina yarinya nake son na yi nan harkar gaskiya.
Tun kina yarinya?
Saboda haka san da nake tun ina yarinya. Saboda ina son shara, sai nake ta yaya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Shi ya yi sa a lokacin nake bari na kafa a kamfanin kwashe shara.
Haka, to kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika ce za ki kafa kamfanin shara? Domin a wannan lokacin gaskiya a Kano ba kamar yanzu ba al'amura, yadda mata suka samu karɓuwa ko kuma ake amincewa su a dama da su a ɓangarori irin wannan.
To, a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba, amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba, domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwashe shara a Kano. kawai kalubalen da na samu wajen harkar kuɗi yadda ake farawa yaya za ka yi. Alhamdulillah dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar.
A daddafe aka fara kenan.
A daddafa aka fara.
Lokacin
da ina tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara.
Haka. To daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Kamar takaitaccen tarihin kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma.
To sai da muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba, sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata duk da haka da zai hana ka kace idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba. Sai na yi tunani nake wato me fanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje me zai hana in fara wankewa mata da mutane gidajensu. So sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidan ka yi datti mu wanke mu gyara. Saboda haka alhamdulillah saboda ina ma mutane kaman ina ganin bai kamata dai na faɗi sunayen kamfanonin da dai nake kwashe shara ba, saboda alhamdulillah gaskiya muna wa mutane aiki kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar Kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa Kano kwashe shara a kan tituna wadda yake alhamdulillah su ma sun taimaka.
Daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci, kamar kina gani kin karfafawa, akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar?
Eh alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su tambaye ni ce kina son su shiga harkar shara. Na san da musu ba abu ne mai wahala ba, da damun harkar nan ta mace idan kika shiga ciki ba wani abu bane da zai layin ciniki. Kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki.
Ke haƙar madam Mariama Baya ta zama shugabar jamhuriyar Nijar bata cimma ruwa ba, fafutukar da ta jagoranta ta damawa da mata ta ɗora jamhuriyar akan taswirar ƙasashen da suka aiwatar da yarjejeniyar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa, banda keɓe rana a shekara ta zama ranar mata a jamhuriyar Nijar. Sai dai duk da waɗannan nasarorin madam Baya ta ce aikin su bai ƙare ba.
Ina nan zamne kama bayan da kasar hakan ga Premier Minister Shehu Ahmadu shi da kanshi ta da motokin nan motarkin nan nashi na Premier da dekire a hannun shi kan envelope aka kama nan ga duk anguwa ta tashi ana kallo anka ce to kun ga gama cikin mi za ta yi da abin ga motar ya zo yace ya sara mini yace Prime Minister ya aiko shi mai abin ga na buɗa ne sai murna. Sai na tara duk mata duka muka yi ranar murna cewa an ci ma nasara an ci galaba. To wannan abun murna ne abun, amma inda muka samu ja da baya yau shekara 30 baya abun ga gaskiya lokacin nan an yi kokowa, gaskiya lokacin nan kuma mun samu mata mun yi kokowa jajir don mata su shiga cikin majalisar dokoki, don mata su shiga cikin gwamnati, don a kula da rayuwar mata karkara. Wannan abun duka mun yi shi kuma an fara haɓakowa an fara yin shi. To daga baya sai maza suka rabin kan mata kuku mata sun ka yarda an ka raba musu kanin su don saboda siyasa, tunda ka san in kana kokowa ta kwato 'yancin jama'a kaga ba kanka kake bidan ma ba. jama'a kake fitan ba. To sai yawancin mata ba yawanci ba amma dai akwai su jiya waɗanda sun ka samu matsayi sai sun ka mance da su waiwaya baya ba. Kagan wannan mun sha da baya. Na ɗaya, na biyu kuma mata sun ka bari ƴan siyasa sun ka raba musu kanun su. Ko da mun an kuhara demokradiya ai akwai parti-parti. Bai hana ba inda kwai magana da ta shahi ƙasa ko kuma matsalar da za ta kawo tangarda cikin ƙasa wajen kwanciyar hankali. Bai hana ai mata su mu gamgamuwa muke mu yi nazari guda mu yi shawara guda kuma mu yi magana guda kuma a saurare mu. To yau wannan abun babu shi, babu haɗin kan mata. Ga gani ku sun bari mata siyasa ta ratsa su an raba kanun su. Kuma kwaɗai da cin hanci da rashawa ya ratsa kamar in an ga mace ta taso so ake a kalmashe ta in ta kya kawai sai a sa ko da kawai shikenan duka dai a kalmashe ta wannan akwai shi. Kuma mata dai waɗanda sun ka samu sun ka tashi dai yau kamar in ka shiga cikin fage ka samu matsayi Allah ya baka matsayi tunda Allah ke bada. In dai an yi kwanaki ko ku an yi shekaru in dai ka safka da wannan sai ka diba da wannan matsayi sai ka diba ka gani wai shin me ka aikata ma mata ko ku me ka aikata ma ƙasar ku. To wannan nazari duk babu shi yau ya ƙare. Ka gani ko kowa ta kan shi yake akwai wannan babban matsala ce.
Akwai dokar da ta ware kaso na musamman domin mata da suka hada da mukamai na zabe da mukamai na naɗe-naɗe. Kin gamsu da wannan kason 30 da kaso 25 da ake baku? Kuma ana mutunta wannan tsarin?
Ni tun dama ban taɓa gamsuwa da kuta ba. Tunda Allah tunda muka fara kuta me yarda ne nayi da shi tunda yana sa mata su shiga cikin fage zabe ko cikin fagen a hudi aji ko ko cikin hagen hukunci na yaratun da da babu shi in ba wannan hanya ba mata ba su samu ka gane ku. Amma tunda ba bisa kan ka san shi ko ta ba bisa kan ba bisa hanyar kan demokradiya ba ce mu so mun kai matan da sun ka isa kawai mu duka mu yi kokowa matan nan su kai godiya ruwa shi mun ka so. To yanzu ma ko da kotakin da an ka girka kotakin hukuma ba ta aiki da shi kuma mata sun yi kwance da kaya babu kokowa an yi shiru kamar an yi declaration shikenan ka gane ko. To wannan tsari ma shine yake kwatanta maka wannan da kokowan nan da mata sun kai an ka samu kuta da sai su rike da kokowa sai su ci gaba da kokowa har ma a samu parity. Amma parity a raba kashi 50-50 kamar in ma ba a raba kashi 50-50 ba a samu nan mace mai kishin ƙasa mai kishin mata mai jagoranci na gaskiya shine muke so a samu ko ma ba a samu haka nan ba ka san komai in babu ka'ida cikin shi in babu adalci cikin shi ba yiwuwa shine mu muke hange ta wannan ba a same shi tunda mata sun yi kwance da kaya yau kaga wannan ja da baya ne. Kuma in kai hanga ka jiba ka gani waga kokowa da muka yi ta Tresme yau in ka tunkari matashiya ta shekara 20 ko shekara ma 30 a ce ka tambaye ta menene ma'anar Tresme ba ta sani. Tunda Tresme sai aka maida ta kamar sallar sa zane kamar sallar kaɗe-kaɗe da rayare mu kuma ba dan saboda shi muka yi ba dan a kwato ƴancin kan mata abin da ya kamata inda mun kai tangarda a tallabo inda ya kamata mun kai ci gaba a ƙara bunƙasa abu a dai zamna a yi nazari a san inda kokowar mu ta maida gaba. Wannan abu duk ba a yin shi an maida harka siyasa sai gwamnati ke harkokin shi wannan ko ba alheri ba ne da hakkin mace.
Kace mace ta farko a Niger da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa da ya zama babban abin alfahari. Wace rawa mata suka taka a lokacin da kika tsaya takara a tsahon maza da kika kasance kallabi tsakanin rauna?
Ko me Allah ke kawo shi kuma ko me Allah ke yin shi Allah ke hana shi ko ba gaskiya ba. Lokacin da na hito akwai mata da idiya da sun ka kama min akwai matan da basu kama min dama siyasa haka ne ni. Amma ba shi ne magana ba kuma ba shi ne ma'ana ba muddin ana shirya zaɓe in ba cikin adalci ba da haske transparency kuma in ba cikin girmama ka'idojin da kundin tsarin zaɓe ya girka ba da kundin tsarin mulki ya girka ba muddin ba haka nan ake bi to kullum sai an samu tangarda. Tunda ni ga nawa lissahi kuma da abin da mun kai lissahi ni ba ban samu bane na samu mirɗiya ne an kai an ka kwace an ka kurara su cikin wata hanya dan su can wasu su samu
saboda maza suna nuna mata rashin adalci a siyasa.
kware da gaskiya, kuma haka ne, kuma yau har gobe haka ne. To kuma inda an kace ana yin zabe cikin haske, cikin adalci, cikin an bi doka, to babu abun da zai hana mace, in ba ma ni bace wata mace, ta san shugaban kasar Niger ba ta yi wani, tunda ai nazari da lissahi da kokowa da kuzari ai ba ga mace ko ga namiji yake ba, ga kowane dan adam yake, cewa da ba sai in kana namiji ba kake, a'a wannan lissahin ne da Allah ya ba kowa, to kuma ya ba mace shi. Amma su maza sai sun ka dan suna tsoron mata, tsoro ne
saboda an san mata sun fi yawa a Niger.
Ba batun ma yawan hin yawa bane, mata Allah ya azo musu da tausayi da dubara kuma da adalci. Na ce muku tuncin fil azal, muna aihu mata, muna aihu maza, to ba mu yin bambanci tsakanin yanmu. Kuma haukaciya take da mace da namiji, ba ta bambanci tsakanin yanta, balantana mace mai hankali. To Allah ya azo muna wannan. Kuma na ce mu muke girka gida, mu muke girka gari, mu muke girka kasa. Yau in kadi ba cikin karkara, cikin gonaki mata ne, cikin kasuwanni mata ne, ci bisa hanya mata ne, masu tafiya bida yau mata ne. To kaka za a ci, kuma mace ita take aihuwa ta goya, kuma tana da wanci, kuma tana aiki, kuma ba ta da lahiya dai sai ta kula da iyalinta, kuma da mai gidanta. To kaka za a ci wagga mace da take wanga tukurin aiki jajir, a ce ba a sa da ita, ba a kilga da ita, don saboda ni.
To masu sauraro shirin kallabi, kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma.
Komi sai da mata, duniya ga ma sai da mata, duniya ga ma sai da mata.
Bari mu koma Najeriya, inda wata mace ta zama kallabi, kasancewar ta macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu na arewacin kasar, ta kuma wakilci jihohin a majalisar dokokin tarayyar Najeriya. Wacece wannan kallabin, kuma yaya ta iya samun wannan nasara a yankin da mata da dama suka gwada suka kuma gama da cikas?
To Binta Masu Garba, haifafen yar Kaduna ce, iyaye na alaji kan ransu dukansu biyu sun riga mu gidan rahama, mutanen Adamawa ne daga Mincika local government. Shi maragaye babana ya zo Kaduna a shekara 1939, har ya fara aikinsa kafin ya zo bar Kaduna da ya gama aikin soja a 1986, sai ya koma gida. To a mukayi ni na makaranta a Army Children's School New Cantonment a hanyar banki a Kaduna North, sai na secondary school nawa a government day secondary school Kurme Mashi a Kaduna North, Kaduna South. Allah Bashir kuma na gama makaranta 1986, sai na aka aurar da ni, ina shekara 18 da wata 8 da kwana 10. Shi ma Allah ma ya dauka ransa,
shi mijin naki,
shi mijina na farko, da muna da yara guda biyu. Dayan ta yi aure, ta bar mun da jikoki biyu, a sake yin wani aure kuma na samu yaro daya. Na yi aiki da New Nigeria Newspaper na shekara 8, 1991 zuwa 1998, da na fara shigan siyasa. Na yi Polytechnic Department of Marketing and Purchasing a lokacin 1987 to 1990, na samu OND na, sai na fara aiki da New Nigeria Newspaper a Kaduna, kafin na sake koma 1995 na samu HND nawa, na gama 1997. A lokacin mun fara siyasa, abinda ya sa ni na shiga siyasa, abinda aka yi mun kenan a New Nigeria, da aka zo ake samu promotion, aka zo aka sa aka ce Binta ke kina da miji, akwai waɗansu maza ma da suna da ayyuka da yawa, akan wannan ne sai na zo na ce a kalle ni ka ce ni ban da responsibility kenan, ko yaya ne, sai na ce irin ire-iren mu ne masu baki, ba mu iya yin shiru, ana so a tilasa mu a cikin irin wannan halin, muntale waɗansu mata a wajen da ba su iya magana, sai na ce to haka ne zan shiga takara. Sai na fara neman taya zan shiga takaran, shine nazo na samu, na fara da na shiga party a lokacin NCPN, ana kiran shi party mai kwandon kayan daɗi. To da muka fara akan wannan lokacin maragayi shugaban kasar mu General Abacha ban zo na ci wancan zaben ba, kafin kuma inda Allah ya kayan shi ya dauka ransa sai ya kawo mana shi General Abubakar AAA Abdulsalami, haka za ka sake sabon siyasan da muke ciki har yanzu. A wajen kuma muka tsaya na tsaya takara a partin APP, sai kuma Allah ya kayansa sai na ci wancan zaben a 1999 zuwa 2003 kuma mutanen Kaduna South suka amince, suka bani wani kuriya, ina gan har yau ba a iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da nayi ma al'umma. Suka sake zabe ni akai zuwa 2007. A wajen da shi gwamnan Adamawa Haruna Boni ya kalle ni, sai ce a to binta mun ji abin da kika yi a Kaduna, ya kamata ki zo Adamawa. Sai nace mishi ban san kowa Adamawa ba, tunda duk rayuwa na a Kaduna ne, aihuwa da komai. Aka tashi sai a zaki zan goye ki a baya a siyasance, kuma zaki aiki akan platform nawa. Inda aka zo to a lokacin kuma sai nace to bazan iya tashi in yi haka ba, sai na nema izinin shi mai gidana. A wajen sai ya kira mu muka zo Adamawa, sai yake tambaye shi yace ni ina son matanka ta maimaita abin da ta yi a Kaduna. To sai zai ba shi goyen baya, sai na saki koma Adamawa. To na koma Adamawa, na koma majalisan da yake so ni in wani a lokacin Madagali local government ta yi so biyu, so ina so Mincika ta mara irin da za ta yi. To ni kuma na sai na fadi a Mincika. To a lokacin shi ina so in koma da na bar AMPP, sai ya ce sai dai in koma a fatin shi. A lokacin shi ne gwamnan kuma na Adamawa a fatin PDP, sai na saki sabon lale kuma. To a wajen PDP tana da dan damuwa, a har aka fasa fatin PDP din kashi biyu, akwai waɗanda ake ce mishi Marwa faction dan akwai na shi gwamna din.
Amincika din kenan?
Adamawa din.
Adamawa gaba
daya. No, Amincika dai. So Amincika din tun da shi Boni dan Mincika ne, shi General Marwa shi ma dan Mincika ne. To da muka yi muka je muka nema, muka yawo da kokon bara mu muke nema. So da ta wajen har da shi maragayi ubana zai ja Binta Kibi, shi General Marwa, Abi General Marwa su ne masu fatin da za su iya ci. To a lokacin shi kuma Boni Haruna ya ce to kafa daya ina PDP, daya kuma ina Tangalwa, ba a san wani fatin da za a yi ba. Sai zai ce ACN go ko AC ne a lokacin, ban gane ba a cikin ko AC, I think ACN. To a wajen aka ce a gara an saya da fatin PDP. To muka fara bi a nan da aka nan scorecard. Ina gani ne na farkon majalisar da na fara scorecard na abinda aka muka yi a majalisa a lokacin a Kaduna. Ban san har
saboda haka kin yi majalisar wakilai sau uku kenan?
Sau uku. So da muka yi scorecard din nan, ina gan scorecard din nan sai zai ya faranta ma mutanen Adamawa, especially Mincika Madagali. Suka ce to an majalisa suna irin aikin nan ne a majalisa. To a wajen din ne kuma na ga na samu karbuwa. Har muka shiga zabe, aka yi primaries, na zo namba biyu. Shi Balanglari sai zo na farko. To inda kuma da za a yi aka zo aka yi na gamna, shi Rear Admiral Nyako da ai ya samu ticket, sai ina neman wani a bangaren Northern Zone. Sai aka dauka shi His Excellency Balanglari ya zama haka. So aka zo aka zama to wane ne ya kamata ya samu wannan din? Sai aka ce a to ai Binta ne ta zo na biyu. A lokacin aka samu ba ya kamata ai ba, aka dauka sunayen waɗansu aka kai national party na APDP. PDP suka ce ba su yada ba, tunda wannan mace ne kuma ake neman mata a mace, tunda ita ce ta zo na biyu a barta. To haka ne na sake zuwa majalisa na uku daga 2007 zuwa 2011.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan wannan makon, sai ku tare mu mako mai zuwa, inda banda tabo waɗansu batutuwa za mu kuma dora akan hira da kallabi Binta Garba Masi, inda ta bayyana ƙalubale da ta fuskanta a siyasa. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington, sai kuma rawunanmu na mako Muhammad Ibrahim Kwari da Suleiman Muni Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka. Ne alheri ke muku, fata alheri.